Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sirfil Hashim Gumel. Tare da Baba Yakubu makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Talata, 13 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sirfil a jiya Litinin ne aka fara sauraron bahasin tabbatar da Amikoni Barrett, wacce za a nada alƙaliyar kotun kolin Amurka a Washington, inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba, kamata yayi su barwa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO yayi kashedi akan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba. Dubai a Najeriya kuma sun yi tattaki a Lagos da wasu manyan biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaki da fashi da makami ta 'yan sanda, wato SARS a takaice, da take kisa da cin zarafin mutane.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa an saka dokar hana zirga-zirga a garin Kagar na jihar Niger. Bayan da 'yan yankin suka fusata, suka afka ofishin 'yan sanda. Ko me yasa?
Wannan al'amari dai ya faru ne bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma wasu 'yan banga guda hudu a yankin.
Yayin da jiya Litinin aka buɗe makarantu a faɗin Najeriya, jihar Borno fama da matsalar tsaro ta sanar da ranar da za ta buɗe nata.
Girman gwamnati ya ba dama mu sanar akan cewa lalle za a bude makarantu gaba daya, dalibai su koma makaranta ranan 26 ga wannan wata da muke ciki.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto da za mu kawo muku, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Litinin ne aka fara sauraron bahasin tabbatar da Amikoni Barrett, wacce za a nada alƙaliyar kotun kolin Amurka a Washington, inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba, kamata yayi a barwa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Barrett ta gindaya wata tarjama mai tsauri akan rawar da babban kotu take takawa, tana mai cewa ba an yi ta ne don ta magance kowace matsala ba, ko kuma ta gyara dukkan kurakuren da aka tafka a rayuwar jama'a ba. Yayin da aka fara sauraron, Sanata Dianne Feinstein, mai jagorantar Democrat a kwamitin shari'a a majalisar dattawa, nan take ta nuna cewa marasa linjayi na Democrat na da wata muhimmiyar tambaya ga Barrett akan ra'ayinta cewa wani hukuncin da kotun koli ta yanke a shekarar 2012 na amincewa da dokar tsarin kiwon lafiya, dokar nan ta kasa da miliyoyin Amurkawa ke amfana da ita, da ta ce kuskure ne. Kotun tana nazarin sake kalubalantar dokar kiwon lafiya a ranar 10 ga watan Nuwamba, lokacin da Barrett ka iya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun koli tara da za su zantar da hukunci ko dakatar da dokar ko kuma a ci gaba da aiki da ita. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi akan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba. A wurin wani taro manema labarai a birnin Geneva a jiya Litinin, Babban Daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce jami'an kiwon lafiya su maida hankali wurin amfani da maganin rigakafi kadai, amma ba wata hanyar da za ta jefa jama'a cikin hadarin kamuwa da cutar ba. Hanyar yaki da cutar a kaikaice, ana amfani da ita ne a lokacin da galibin jama'a suke da kariya daga cuta, saboda an kai ga cimma babbar kariya tsakanin jama'a. Ba taɓa amfani da yaki da cuta a kaikaice a matsayin dabarun yaki da barkewar annoba ba a tarihin kiwon lafiyar jama'a. Hanya ce mara inganci a kimiyyance da kuma bisa tsarin yaki da cuta mai yaduwa, inji Tedros. WHO ta yi kiyasi cewa kimanin kashi 10 cikin 100 a duniya sun kamu da cutar coronavirus. Har yau ba a san adadin mutane da suke da bukatar wannan hanya ta yaki da cutar a kaikaice ba. Dubai a Najeriya sun yi tattaki a Lagos da wasu biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaki da fashi da makami ta 'yan sanda, wato SARS a takaice, da take kisa da cin zarafin mutane. Duk da yake gwamnati ta faɗa a shekarun jiya Lahadi cewa za a rusa rundunar, amma 'yan Najeriya sun bayyana shakkunsu game da alƙawarin jami'ai na kawo ƙarshen rundunar da ake zargi da cin zarafi. A wani jawabi da ya yi a jiya Litinin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce jama'ar rundunar SARS da aka same su da aikata laifi za su gurfana a gaban doka. Ya ce rusa wannan sashe na 'yan sanda shi ne mataki na farko na gagarumin sauyi na 'yan sanda domin ganin sun yi aikin su na kare rayuka da kuma kadarorin mutane. Sai dai wani marubucin waƙoƙi David Moore da ya shiga zanga-zangar ƙin SARS a Lagos a jiya Litinin ya ce duk wani alkawari da gwamnati za ta ɗauka ya zo da aiki saboda 'yan Najeriya sun ga alkawura da dama a kan SARS amma babu cikawa.
The call was end SARS in terms of in order to end impunity.
Ya ce ba za a daina ba. Ya kamata ya zama ƙwarin gwiwa domin batun da a sadaukar da rayuka a kai. Mutane na mutuwa kuma mutane sun mutu sosai kuma abinda muka fara idan ba mu kammala shi ba tamkar tsoro ne. Ba za mu ja da baya ba ko kaɗan. Za mu ci gaba da matsin lamba har sai gwamnati ta ba mu abinda muke bukata. Kungiyar Amnesty ta tattara bayanan kwace da azabtarwa da kuma gazawar hukumomin Najeriya akan ɗaukar mataki ga masu laifi.
Whether they really understand.
Domin kawo ƙarshen miyagun ayyukan SARS akwai buƙatar garan bawul a sashen. Shi yasa kuma ake marhabi da batun rusa shi da kuma haramta shi. Amma ya kamata a zurfafa ɗaukar mataki saboda ba wannan ne karon farko da gwamnati ta haramta SARS ba. Kana ta haramta shi daga aikata irin waɗannan ta'annati da suka ci gaba da yi a koda yaushe.
An zuma karan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan idan muka leƙa jihar Neja, an saka doka hana zirga-zirga har ta tsawon sauri 24 a garin Kagara. Sakamakon afka ofishin 'yan sanda da mutanen yankin suka yi. Bayan da 'yan bindigar suka kashe wasu 'yan banga hudu. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
A yanzu haka dai an kafa dokar hana zirga-zirga na sa'o'i 24 a cikin garin Kagara, hedikwatar karamar hukumar rafi ta jihar Niger, Nigeria. Wannan al'amari dai ya faru ne bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma wasu 'yan banga guda hudu a yankin. Al'amarin da ya harzuka mutanen ƙauyukan Kagaran har suka aukawa ofishin 'yan sanda na garin tare da yin awon gaba da bindigogi sama da 10. Alhaji Ismaila Modibo shine shugaban karamar hukumar tarafi.
To halin da ake ciki dai a karamar hukumar rafi kusan kwana 5 yanzu kenan muna samun hare-hare na mutanen banza barayin nan sun zo wanda ya tunzura mutanen waɗannan ƙauyuka. Sun zo da safe sun zo sun yi attacking police headquarter na Kagara police station wanda sun karbi makamai akalla a rubuce da suka bamu cewa mutanen nan sun karbi bindigogi a hannun a police station kamar guda 11. A hali yanzu dai da ake ciki na gara mun sa dokar awa 24 babu zirga-zirga saboda hankali ya kwanta domin.
So yanzu total mutum nawa kenan aka kashe da
mutum 5 'yan banga 4 barawo 1 amma dan banga 1 nan musayan wuta ne da 'yan sanda. Amma su duk mutanen tungan makeri ne.
Kinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce suna gudanar da bincike a kan lamarin. Haka shi ma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce suna gudanar da bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan al'amari.
Muna nan muna binciken me ya faru duk kuma wanda aka ga aka kama da hannu a ciki dole za a yi masa hukuncin da ya kamata.
To daga bisani dai kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da wannan mataki na aukawa ofishin 'yan sandan.
Yanzu dai mu matsayin mu a gwamnatance shi ne gaskiya muna Allah wadai da wannan abu da ya faru.
Tunda dai masu sharhi suka fara nuna fargaba akan wannan al'amari da ke zaman ƴar manuniya ga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Zaben shugaban Amurka na wuri da aka gudanar a jihar Georgia dake kudancin kasar ya fuskanci matsaloli na dan lokaci a jiya Litinin kafin aka gyara na'urar zabe kana aka ci gaba da zaben. Daruruwan masu kada kuri'a a jihar sun fito a ranar farko na zaben wuri makonni uku kafin zaben kasa a ranar uku ga watan Nuwamba da zai yanke hukunci tsakanin 'yan takara da suka hada da shugaba Donald Trump na Republican da abokin karawansa na Democrat Joe Biden da kuma masu takarar kujerar majalisar dokoki. An fara zaben na da wuri a jihohi 40 a cikin jihohin Amurka guda 50. Kana jami'an zabe sun ce sama da mutum miliyan 7,300 ne suka kada kurkun su. Lamarin da ke tabbatar da sha'awar da mutane da dama suka nuna game da takarar Trump da Biden a wani sabon wa'adi a fadar White House. A Atlanta babban birnin Georgia kuma birni mafi girma a jihar, wasu masu zaben sun hallara rumfunan zabe tun cikin dare domin su zama na farko a wurin kada kuri'a. A ƙarshe a jiya Litinin, gwamnatin ƙasar Belarus ta ce yanzu 'yan sandan ƙasar za su yi amfani da bindiga akan masu zanga-zangar idan buƙatar hakan ta taso. Yayin da zanga-zangar neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus ke ci gaba. Ministan harkokin cikin gida ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa gangamin yaƙi neman zaɓe ya zama wata hanyar shirya aiwatar da mummunar aƙida. A don haka ma'aikatar harkokin cikin gida da dakarun cikin gida ba za su bar kan tituna ba. Kana za su yi amfani da kayan aiki da makaman sojoji idan buƙatar hakan ta taso a cewar sanarwar. Ma'aikatar cikin gida ta sanar a jiya Litinin cewa sama da mutum 700 ake tsare da su a zanga-zangar ranar Lahadi. Ta ce har yanzu akwai mutum 570 a cikin waɗanda aka tsare su a ranar Lahadi a hannun hukuma suna jiran bayyana a gaban kotu.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ɗalibai ke koma ɗakunan karatunsu bayan kwashe tsawon lokaci a gida dalilin annobar coronavirus, jihar Borno da ta yi fama da matsalar rashin tsaro. Ta saka ranar sake buɗe makarantunta kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Dauda biyu.
Yayin da kusan dukkanin jihohin da ke Najeriya suka bayyana 12 ga watan Oktoba a matsayin ranar da ɗaliban suka koma makarantu, jihar Borno da ke shi'a musu gabacin Najeriya ta kuma ta yi fama da hare-haren mayakan Boko Haram, ta ce ita sai a ranar 26 ga wannan wata na Oktoba za ta zo ma gudanar da harkokin karatun nata. Kwamishinan mayakatar ilimi na jihar Borno Honorable Balli Ayuba ne da ya bayyana wa muryar Amurka kan shirye-shiryen da jihar take yi da ma dalilanta na kai wannan lokaci zuwa 26. Ya ce su akwai matakan da suke ɗauka na tabbatar da cewa sun kare duk wani ɗalibi da malamin da zai koyar a dukkanin makarantu fiye da 80 da ake da su a jihar.
Girma gwamna ya ba mu dama mu sanar akan cewa lalle za a buɗe makarantu gaba ɗaya ɗalibai su koma makaranta ranar 26 ga wannan wata da muke ciki, don ba ma son kawai yan uwanka suna buɗewa kai maka ce kawai ka buɗe ba tare da nazari akan me ya kamata a yi kafin a buɗe ba.
Kuma makarantu nawa ake da su ne a jihar Borno wanda ake saran za su koma ranar 26 ga wannan wata?
Muna da makarantu 88.
Kamar akwai wani sharuɗa da kuka shin faɗa na sake buɗe wannan makarantu saboda kare waɗannan ɗalibai daga wannan matsala na COVID-19 wanda shine ma dalilin da yasa aka rufe wannan makarantu.
Dukka makarantun nan mun yi feshi na musamman kuma mun ka ɗauki matakai na tanadar da abun wanke hannu da hand sanitizer da kuma abin da za a rufe baki dukka sai da muka tanadin su.
To ko me iyayen yaran ke cewa ne game da wannan mataki na gwamnatin jihar Borno?
Ne sunana Malam Haruna Makaniki. A gaskiya dai yana ɗin buɗe makarantar da muka ji waɗansu suke cewa gashi za a buɗe, mu ma muna murna cewa za a buɗe saboda zama yadda muke arewa tun can ilimin namu ma ya ci baya. Aka sake ce gashi an ɗauka watanni yara suna gida, ka gani yawanci abubuwan da suka koya da su meme za a gani duk sun riga sun manta, an samu cin baya ta wajen ilimi sosai kuwa. Amma idan sun gani akan cewa harkan lafiya nan ya inganta, makarantu sun sa kwamiti an dudduba akan cewa gashi za a iya a bar yara su je su taru a koyar da su, to gaskiya yana da kyau, ya kamata a bude.
Wani mahaifi ke nake bayyana rayuwa game da sa'ar 26 ga watan Oktoba da gwamnatin jihar Borno ta yi a matsayin ranar da ɗalibanta za su koma karatu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda.
Masu raro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ta je makaranta wata uku, ta komo gida wata uku. Wannan abin na muna ganin kaman ba abu ne na kirci ba. Shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta NPNDC suna mulki a kasar Ghana. Zango ta mara musu baya 100-100, tambaye abun gida, tambaye ɗan uwana, wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi dukkan Zango wanda suka yi wa ƴan Zango cikin shekara 27 da suke mulki a kasar.
Ma barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakub Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna bi da mu, kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi, wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyar da kowaccen su ta mallaki kasar Ghana, wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar Ghana din. Saboda haka idan an dube su duka biyu, wace gwamnatin su ce tafi ciwo Ghana bashi ko mai akai da kuɗin, kuma sannan wace ce cikin su tafi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba.
To madalla, a yau za mu tashi ne daga amsar da Alhaji Audu Arif na NDC yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wancan mako mai John Muhammad zai kawo sabo domin a zabe shi. Amma kana da minti ɗaya ka maida martani akan bayanan Alhaji Ahmad Ayuba.
Kana martani da zan maida shi ne MPP in suna magana yayi batun wancan kuri'an da aka jefa. An samu rinjaye da wani miliyan ɗaya da dubu hudu ko
ɗari.
Amma bai iya ya gwada mu abin da MPP ke yi kenan. Sai ku jefa magana, ba su iya gwada bambanci da aka tunda 1996 abin da ya suna shi NDC wurin suka rinjaye MPP da shi. In ya iya gwada maka wannan, sannan ya ce maka ai wanga election da aka yi. Dirin jayen da aka yi ya su wannan, amma kada ka ce kai ka gwada na MPP, ba ka gwada ma jama'a abin da MPP suka samu, ka ce wai ga abin jaye ba. Ni ban so ina jaye ya mata irin wannan magana.
To shi ke nan.
Ba abu ne da yake ya wuce. Kai da amfani ma yau hukuma.
Yawa, to
mu tattauna.
To mu duba wannan tambayar.
Yau muka shirya. Muka ajiye. Shi ne yau. An free access center da suka faɗi suke cewa suke buci da shi. Free access.
Wato kana nufin makarantar secondary a kyauta kenan da ake da wannan gwamnati take bayarwa kenan.
Shin da za a free access mun ga ya musu kaman su hakuri, su hakuri in ya so a samu inda yaran makaranta za su zauna su iya kaman classroom kenan. Abu da makarantu da dama yanda ake abin bai zama damuwa. Suka kiya, suka ce su sun yi. Suka je suka Kariya mace ta je makaranta wata uku, ta komo gida wata uku. Wannan abin na muna ganin kaman ba abu ne na kirci ba. Saboda shi mun yi niyyar in Allah ya ɗan daji za mu yi kokari mu ɗauki mu karkara wannan makaranta.
Alhaji Audu Arif, Alhaji Audu Arif, layinka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni uku, ta zauna gida watanni uku, so tsora daga gurin.
To wannan kaga wannan ba abu ne na kirci da yake sun ci cin shawara abin da wannan abin ne ya faru kenan. To mu niyyar mu ne in Allah ya sa muka komo dama wannan makarantar nan muna ginin ɗai 200 mun gina kamar wurin 46 sannan muka fita kan mulki. Wasu na nan kuma an gina ba kan ba kare ba. Mun yi niyyar mu ɗauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu ɗauki mu kakkara wa'annan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su yadda kowa ke zuwa. Na biyu, kan mu yi wannan ya kamata mu injiya sunan shi makarantu da suke zaman kan ya abin nan ke da
fara makarantun kuɗi private school
ya su cikin wannan abin nan domin mu da mun nemi wannan abin nan ya yaran nan su samu su kuni inda za su yi karatu. Kuma wannan karatu yanda ake karatun da muke yi kaga sai mu je yaro ya je ya koyi aya sunan shi secretarian da menene wanda bai taimakon shi kamar yadda ake cewa kwaci kwalado yaro ya kare makaranta ya kare jami'a ba aiki saboda shi system da za mu dauki shine a kawo makaranta kamar na technical wanda yake
na kere-kere da
mu ci bashin wannan
makarantun kere-kere
ne so kai wannan aiki kere-kere sai kamar ilimi ya sunan shi fasaha da sauransu wai na abubuwan nan za a yi shi ne mutum ya je free
to Alhaji Audu to Alhaji Audu bari mu duba wannan zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen bada karatun secondary a kyauta amma a baya kun nuna cewa wannan duk karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba kun menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan bada karatun secondary a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari
wa yace kamar haka gure karatu da kyauta ba dai mai alheri ba kin ji wa
a baya akwai abin akwai maganganun da aka yi na'am
wannan kanya ne na MPT domin ka duba wannan free education nan
Alhaji Audu bari mu saka ma burki a nan ka riga ka yi mintocin ka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan so mun fahimci abin da kake nufi bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da na yi ma Alhaji Audu Arif da farko nike ce mai Major Muhammad zai kawo to ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen Ghana za su iya tsayuwa kai su zabe ku muna sauraren ku
eh to da farko kafin in magana abin da za mu yi ina so in dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato friki na high school
to bismillah
wallahi da na saurari dan uwana ina so in tantance da dariya ne ma ban sa saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka dauki kudin gwamnati suka ringa talla suna biyan kudi akan radio da talabijin da jaridu don a gaya wa jama'a cewa wannan tsarin da ake so a kawo wanda duk ɗan ƙasar Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko alli ba wannan abun nan ba zai yiwu ba Ghana ba ta da kudin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar ilimin mu gaba ɗaya a ƙasar Ghana yau sun canza shekara sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana can suka ce kudin Ghana da arzikin Ghana gaba ɗaya an gama cinye kudin mu an gama cinye tsoka sauran kashi abin da suka gaya mana kenan suka soke allowance din da ake ba nurses bayan haka dan allowance din da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan allowance din suka ce babu kudin da za a rinka biyan wayannan kudaden to babu kudin da za a rinka biyan allowance din wayannan ina za ku samu kudin da za ku biya secondary school free secondary school abin da suka faɗa mana kenan kuma alal makiri ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mu mai da hankali akan zangonnan mu shekara 27 gwamnatin NDC da iyayen ta APNDC suna mulki a ƙasar Ghana zango ta mara musu baya dari musu dari kan me aboki na kan me dan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi duk ɗan zango wanda suke wa ƴan zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasar
eto mun kai gure amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanaji da yanzu kuke so a zabe ku don saboda ku ci gaba da shi
abin da muka tanada shine wanda muka shara harkar tattalin arzikin Ghana muka bari GDP to debt ratio yazo kasa muka bari inflation yazo kasa muka bayar da free SHS muna son mu kare wayannan nasarorin nan da aka yi mu kare yin hoɓɓasa harkokin da muka sa a gaba na sauran da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan da suka wuce muna so mu dala inganta su ne mu dala ƙarfafa su don kada mu yi kuskure wa'annan jam'iyyar NDC ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya tun da sun gano cewar aski ya kai gaban goshi ba abin da suka shuka ba su shuka zango komai ba su shuka gano komai ba balle su kirɓe ƙuri'a a ranar zaɓe shure-shure suke kuma wallahi ba zai hana su
To Alhaji Ayuba, akwai wata magana da ku ƴan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan zancen inflation a dan rayuwa da sauransu. Shi talaka bai san komai ba, an ce shi talaka tambarin sa shine cikin sa ya ji a jikin sa. To irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai buƙatar su fa su gani a ƙasa saboda abin da ke faruwa kaman ba sa ganin komai a ƙasa.
To Ayuba eri ai wannan maganar da nake gaya ma hanyar da za a bi nan talaka ya samu sauki saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kuɗin da take bada free senior high school take biyan allowance din teacher malaman makarantu wanda suka soke take biyan allowance din nurses ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency.
Mun zo kan wannan alƙawarin, mun zo kan wannan alƙawarin yanzu bari mu je wurin Alhaji.
Idan yadda harkar arziki ta barbare karkashin su suke cewa an gama cinye soka saura da shi bayan da aiki wani gaya da inganci.
To mun gode, bari mu je wurin yawa, bari mu je wurin yawa.
Arziki ne shi ne wacin ginshikin duk wani abin da za mu yi, duk wani abin da muke yi. Mun gyara yadda suka lalata harkar arzikinmu suka bari muka tafi wannan ƙwarya a hannu muka tafi muna bara a bankin duniya don a cece mu bayan an gano mai a ƙasar Ghana. Abadan Allah jama'a.
To Alhaji Audu Arif, ka ji maganganun da Alhaji Ahmed Ayuba ya yi, to amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan, wani irin tanadi kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan, amma kuma in kana da martani, kana da minti ɗaya kai martanin kasar nan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa.
To Baba dai kai da kanka ka san waya na ya yanke abubuwan da ya faɗi ban ji ba. Na ga kaman ya yi magana kan CSS inda na je na sauka na doki. Wannan kowa ya san kaman abin da suka yi na free HS ba abin kirki ba ne. Bai taimaka ma yara ba, bai taimaka ma iyaye ba. Domin free HS sun gada su faɗi. Akwai wasu iyaye da dama in sharan nan sun zo gida wata uku. Shi an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school. Dubu goma kan wannan abin nan da yaran nan ke yi. Saboda shi ban da daɗin baki ba abin da MPP suka kulla ma ƙasar nan. Ya kula mina makaranta ɗaya da suka gina. Ya kula mina ya sunan shi da suka gina. Ya kula mina university ɗaya da suka gina. Ya kula muna ya sunan shi ina suka kai ruwa nawa suka ƙara. Lantarki nawa suka ƙara.
To barkanku da kokari malamai, muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa, inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa. Ba safar kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba, to amma wannan karo za ku je da aka fide biri har wutsaya game da gwacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi Baba Yakubu Makeri da Aliyu Mustapha Sakwatin a Washington DC, muna fatan mun ba ku lami lafiya. Sai anjima.
Malamai sannun ku da kokari, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To Sarfilo a takaice, a jiya Litinin ne aka fara sauraren ba sun tabbatar da Amy Coney Barrett wacce za a nada alƙaliyar kotun kolin Amurka a Washington, inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba, kamata yi a barwa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Barrett ta ginda ya wata tarjama mai tsauri akan rawar da babban kotu take takawa, tana mai cewa ba an yi ta ne don ta magance kowace matsala ba, ko kuma ta gyara dukkan kurakuren da aka tafka a rayuwar jama'a ba. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi akan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba. A wurin wani taro manema labarai a birnin Geneva a jiya Litinin, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce jami'an kiwon lafiya su maida hankali wurin amfani da maganin rigakafi kadai, amma ba wata hanyar da za ta jefa jama'a cikin hadarin kamuwa da cutar ba. Dubai ɗin Najeriya sun yi tattaki a Lagos da wasu biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaki da fashi da makami ta ƴan sanda wato SAS a takaice da take kisa da cin zarafin mutane. Duk da yake gwamnati ta faɗa a shekaran jiya Lahadi cewa za a rusa rundunar, amma ƴan Najeriya sun bayyana shakkunsu game da alƙawarin jami'ai na kawo ƙarshen rundunar da ake zargi da cin zarafi.
Masu sauraro, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aiki mu ɗauki da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Za ku ma iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake na gabatar da shirin da kuma ci Bahiru Biro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. Assalamu alaikum.